ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatun mu a littafin na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam, da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Satin da ya gabata muna karatu ne dangane da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta cewa manzon Allah ya auri mata 13, kuma
Dala ku yi waje da Allah.
So Allah soyi. Allah soyi. Bisa mun kawo cewa manzon Allah da matan da ya aura da kuma dan ta san tarihin su, to ci gaba akan wannan shine malin ya kawo cewa waɗannan da muka ambata a satin da ya gabata su ne matayen manzon Allah guda biyu. Sun rasu kafin manzon Allah ya rasu. Ya rasu ya bar mata guda ba da mata tara, kaga 11 kenan. Kuma an kawo cewa ya guda biyu an ɗaura aure ba su tare ba ya fice su sallallahu alaihi wasallam, ko kuma suka rabu. Ya ce wa amma sarari, sai kuma ku yayi sadaka da babu shi kace sadaka. To Allah ya halatta musulmai idan mutum yana da kuɗi da sukuni da matsayi da isa, bayan ya auri mata hudu kuma ya samu sadaka, to bayi lokacin da yake lokacin bayi, har yanzu akwai baiwa ta shari'a da gaske baiwa ce za a yi saka sadaka da ita. Na fata an gane. To manzon Allah yana sadaka guda biyu ko kuyangi guda biyu. Yace fal ma'rufu annahu tasarra bithnaini, abinda ya fi abinda aka sani ya ce a sahihin tarihi, manzon Allah ya yi sadaka da mata guda biyu. Ahaduhuma, ta farko mariyatul qibtiyya, ta ce mariyatul qibtiyya. Ahadaha lahu muqawqis azimul misra, ya ce sarkin misra, shugaban ƙasar misra na wancan lokaci, shi ya ba manzon Allah kyautarta. Ina fata an gane. Idan ana da kuyangi da bayi, ya halatta a ba mutum kyautarta, ya ga dama tara masa aiki a gida, ya ga dama kuma ya mayar da ita kamar matarsa. Kuma suka haifi ɗa, ɗan ɗa ne, ɗan sa ne, ta zama ummul walad kenan. Na fata an gane. To manzon Allah an ba shi kyautar wannan mariyatu qibtiyya radiyallahu anha. Wallad lahu ibnahu ibrahima, sai ta fa manzon Allah ɗansa Ibrahim. Aka haifi yaro namiji ya samu suna Ibrahim. Hadisi ya inganta wanda mutane da yawa sun sani. Da aka haifi shi wannan yaro mai albarka cikin dare, zalla da sallar asuba, sai ce ba wa sahabbai labari bayan an gama sallah. Yake cewa ulida liyal gulamu barihatan fatambata bisa bismi, hagan buku mun ta mun karanta manzo Allah kansa an kashe gidan shayarwa ko yawa sallallahu alaihi wasallam. To haka shi ma gashi gurin shayarwa, kuma yana ana shayar da shi kafin ma a kai lokacin yaye, sai Allah karɓi ransa. Aka turo su da tafi rabu da su, ku tona kabari uku a gurin, za mu taho da su a birnin su da kabarin wanda ya rasu, da su masu kukan cewa dan me ya rasu ko, to su ma ku za ku sa mu kabarin kato duk hada su. Sai suka zai suka yi. Sai manzon Allah yake nuna mana cewa Allah baya mutum azaba dan a masa rasuwa in yayi kuka na hawaye. A wani hadisi ko turwaya ma cewa yayi ai inna ha rahmatun ai zubda hawaye yayin da aka mutum mutuwa sanannen tausayi ne din kai ne dan uwanka ya rasu kai kuka da hawaye zuba wannan ba laifi bane abinda aka nahi ne kwalala kana raki kana haya gaga kana fadan maganganun jahiliya eh yau na shiga uku na lalaci gata na ya kare ya Allah dan me ka dauki wane na ni ka bar ni yauwa zai mun kaza to wannan shine haram me yin sa ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare imani inda baka yi kogana babu damuwa ce a duk kukan ne ai ai ku shika kuka ne ke sakawa ai dan tsantsar damuwa da bakin ciki ne amma kuma kana magana cewa ba kai magana bane ka yarda da abin da Allah ya ma kuma ka dauka amma tausayi ne na rabuwa da wani da ka shakuri shi kuma ka san shi wannan ba laifi bane a musulunci har ma yake cewa a wani hadisi mazala da ya ƙara bayani game da rasul arsi wannan sai Ibrahim yake cewa menene innal aina tadma'u idanunmu suna zubar da hawaye wal qalbu yahzin zuciyar mu na cikin damuwa yace wala naqulu illa ma yurdir rabb amma duk da haka ba za mu faɗi komai ba sai maganar da Allah ya yarda a faɗe ta yayin da ake mutuwa ma'ana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko yace wa inna li fatika ya ibrahima lamahzununa amma ya kai ibrahim game da rubuwa da kai muna cikin damuwa da kunci ba mu ji daɗi ba amma haka Allah ya rubuta kuma yasa aka samu wani bingime mai sufi da dan sai ya mutu sai aka ta dariya dariya yake sai an yi mutuwa dan sai ya rasu ko babban sufi ne ana ganin babban mutum ne amma yake ne suke cewa ba wani arifi ne dan haka suke faɗa ko sai wani arifi ne baharul ulum ne ina ta dariya aka ce me haka dai tana soyi nuna shedan shi ai ba dama ne a ce to ai malamai suka mara rage suka to ai ka saba manzon Allah da manzon Allah dan sai rusu ku kai hawaye zubar sai kuma kai dariya aka ka saba sunna ka shi ga layin zuron kenan so ku kai mutuwa inda ba kai kwalala ba ba komai bane wannan abu lamun rahama illa dai ka mai istirja'i kuma ka sallama wa Allah game da abin da yayi sannan ka kuma tinka kuma addu'a na ba ta an gane wannan ba wani abu ne insha Allah so sai yaron yaro suna da ba kafin ma kai yayi a wani hadisi da Allah ke cewa Allah zai bashi mai shayarwa a aljanna ta tukamar kwanakin shayarwa kafin a kai yayi haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kina sayyidina Ibrahim na ba ta an gane yaron sun kuma a 28 ko 29 ga watan Shawwal a shekara ta 10 bayan hijira yace wa suriyatu saniya sai kuma ku yangar manzon Allah ta biyu malam ya kada ma guda biyu ne ku yanga da su ko yace wa hiya raihana bintu zaid an-nadariya sun ta kin raihana bintu zaid an-nadariya aw al-qurziya raihana ir zaid an-nadariya ko al-qurziya ina fata an gane kana fi saraya qurayza an same ta ne a kuyangin da aka samu a yakin Banu Qurayza fastafaha li nafsihi bayan an gama raba kuyangi an yi raba mai aka da kowa manzon Allah shi ma sai aka bashi guda ɗaya sai za a barwa ishe barwa kansa cewa ita ma ta zama kuyangar sa sai Raihana na fata an gane to waɗannan su ne matan da manzon Allah ya rayuwa da su daga cikin kuyangi da kuma matansa sallallahu alaihi wasallam yace men Raihana aya halatta babu wani abu na rai aiki suna duka wannan suna ne mai kira Raihana mai kanshi fa kenan mai kanshi kenan farauhun wa raihanu wa jannatu rahim ko yau babu shi a ciki ai eh abu kaga daga suna Hassan ba ne ma'anar Hassan mai kyau kyakkyawa to ai babu laifi kamar a ce mai suna Jamil ya halatta babu laifi da wannan sun da ka sakawa shine suna da yake nuna tsarkake kai ka nuna cewa mutum wani na Allah ne ya sunan sayyidullahi ka san bi da ka ya sunan ni asadullahi da wannan babu ce to wannan shamsuddin duk waɗannan kuma kam akwai wani kaman dokar kace ko kuma suna da ke na marar ma'ana kwata kwata ko ma'ana ta tana nuni da wani mummunan abu to shine duk sai aka harhar yace wa kana li ummahatil mu'minina hadal min tabiru malam yake cewa lalle ummahatul mu'minin mata yan manzon Allah sune iyayen mu'mini saboda Allah ya ce annabiyyu awla bi minku min anfusihim wa azwajuhu ummahatu to haka duk matar manzon Allah uwa ce a gundun mumin ko ya sani ko bai sani ba ina fata an gane to su iyayen mumine ma'ana matan manzon Allah suna da wata daraja da falala mai girma daga ciki fi naqli ahwalihi almutaranniya linnas su ne suka naqalto labaro suka labarin halayen manzon Allah da yake yi a cikin gida yayin da ba mai shiga cikin gidansa sai iyalin shi suke cikin gida to za su faɗa za su karantar da al'umma cewa ga abin da manzon Allah yake misali cikin dare ya tashi nafila zai yi kaza za a shiga zai shiga bayi zai yi wanka da sauransu zai sa tufafinsa haka dukkanin bawan da zai isa ya gani sai iyalinsa ina fata an gane yasa ga su suka bawa al'umma wani ilimi mai girma game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba karamin ni'ima ba ce da ba su faɗa mana ba a ga ba za mu sani da ba su faɗa wa mutane ba ba mu iya sani na muke ya ce kususan ko man arat hayatuhu minhun ya ce musamman ma a cikin matan manzon Allah war sai tsawon rai bayar da sauran manzon Allah a yanzu ka Aisha kamar nan Aisha ta yi shekara sama da 40 bayar da sauran manzon Allah kusan shekara ta 40 bayar da sauran manzon Allah to haka ta yi tsawon rai sosai ta ba da ilimi da waɗanda wasu matan ba su bada ba na riga cin abin da jahilai wanda ba san menene ilimin hadisi ba da kuma yadda ake tafiyar da shi sai su rika suka cewa to ya za a ce a samu nan ake tafi kowace mata a cikin matan da Allah yawan hadisi kuma gashi babu hadisi a ce ka sa hadisi guda biyar ko guda goma nan na Fatima suna faɗan haka ko ba haka bane sai to ai ku ba ku san ilimi bane na Fatima radiyallahu anha kwata-kwata watanta shida ba rasuwar manzon Allah haka ba ta yi tsawon rai ba ba ma ita ba sai na Abubakar ba za ka samu hari sai da yawa daga gurin shi za ka gaba ɗaya ba su sa kirgar su ba saboda me gaba ɗaya shekara biyu da ƴan wasu watanni ba da sanin zala shi ma ya rasu kuma sanda yake wannan rayuwa shekara biyu na abu ya koki a cece na dawo da mutane musulunci saboda mutane sun yi yarda sun bar musulunci da zala ya rasu shi kuma sai an dawo da su za ka ba a zauna an karantar da mutane daga nan sama kuma ya bai dogon kwana ba shi ma sai ya rasu kayan shi to irin wannan kisa ga sahabi ba samu hadisai da yawa ba daga gure shi domin daga rasan da yake rayi mutane suke rayuwa da shi ba sa buƙatar ilimin da yake gure shi domin su ma suna da ilimin kun gane tare a garantar da su to wa zai ga ilimin duk tare su kai haka ba buƙata azin kuɗe da mutum to me zai karantar da kai na ilimi yana da wahala ne tunda a lokacin ba lokacin rudani bane kuma lokacin ne mai albarka amma wanda ya tsawon rai a cikinsu yana karantar da tabi'ai yana kai ga ilimin da ta fitowa din tabi'ai ba san abu da yawa ba za su tambaya ya manzon Allah yake kaza haka yace a baga ya musu ko amma yi sabi fa da manzon Allah shi ma ya rayu ya san abin ba ya bukatar tambaye ka abu to kamar haka ne abu daga haka ita ta yi tsawon rai an samu hadisai masu tarin yawa daga gare ta shi yasa daga cikin makircin masu kar masu tsokarin rushe hadisi suna zaginta saboda in ka kirga mazaje daya dole ka saka ta biyu a cikin mutum bakwai da suka fi kowa hadisa ya san manzon Allah kuma suka fi kowa karantar da hadisai ke to hagan ka ruhe ta ka rushe Anas bin Malik kai kaga ka rushe hadisai ka rushe addini kai kaga duk mai rajin hadisi mai rajin mai kokarin mai bin tsini zaka a fakaice ya zagi Anas bin Malik domin karshen lamarin to yana yin wata akida ce amma bai fito ta gaba ɗaya farar ɗaya ba sai ke bi da dabaru da dabaru in kuma a gurin manyan malamai ne sai ragi Bukhari dan shi ne jigon ilimi mai kaifi na hadisi ko to aka zage shi haga aka bata shi to haga ka bata Muslim kenan tunda Imam Muslim ma almazin Imam Bukhari ne ina fata an gane to kamar haka dai makirci ne Allah ka tsare imani to wala yake cewa musamman wanda ya tsawaye a cikin su ka Aisha radiyallahu anha kamar da na Aisha Allah ƙara mata yarda yace fa inna harawat kathiran min afalihi wa aqwalihi domin na Aisha ta rawaito hadisai da yawa na maganganun manzon Allah iri daban-daban a gurare daban-daban da kuma halayensa da dabi'unsa abu da yawa yana rike cewa manyan sahabbai sai su tura aje a tambayi na Aisha tana da wani ilimi ne game da kaza sai ta fada musu shikenan sai a warke yace wa kanat ishratuhuma ummahatul mu'minina fi gayatu sharafi wan nabli yace rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matayensa iyayen mu'minin yace ya kaiwa matuka rayuwa ta take kololuwa fi sharafi a gurin daukaka wan nabli da daraja da kyakkyawar mu'amala sallallahu alaihi wasallam wasumu wal hasan ko duk wani abu da ku santa zaman iyali da mu'amalar iyali to nan manzon Allah da iyalinsa shine kololuwa yadda shi yafi kowa ai ko man sai kullu kowa ko yasa yake cewa khairukum khairukum li ahli wanda yafi zama alkhairi a cikin ku mutumin kirki shine wanda yafi kyautata wa iyalinsa yace wa ana khairukum li ahli ni kuma na fi kyautata wa iyalaina saboda nake mu'amala da iyalinsa yasa idan mutum zai yi aure ya kamata kafin ya yi aure ya je a karantar da shi halayen manzon Allah da iyalansa a cikin gida ya je ya nazarin su ya san su kafin a ce ya zo lokacin da zai yi aure domin zai taimaka masa gurin zama da iyali lafiya a garin ina fata an gane amma ga yanzu zaman ba wace iyalinsa sai Allah da ya soke mun ma ga ɗabi'ar cewa duk mace ba ta da hankali haka kawai ba aya ba hadisi haka kawai mutum ya je gada a hira haka kawai ba ka taba sun biya ka san ma me faru ba saboda ji kai tun kana yaro a sakai da Allah mata kuma to shikin ya buki mai galanka in ka zo ka fara kai ma kai aure ka ga kai duk wannan ko shirye ne wallahi haka mutare ke dauka wani kuma dauki dibiyar cewa wai ba a ciyar da mata abinci mai daɗi ai ni dawa nake so an tura gida na kawai har fara yake kai wa zai kai wannan ba biya sai kai ki ne mutu dawa kaura ko ka danna musu kai wallahi alazim kuma ga shi da kuɗi ga sukuni amma saboda zahilci da kuma son zuciya Allah ka tsare imani to rayuwar manzon Allah a gidansa da iyalan shi yace ta kai kololuwa a gurin asharaf wan nabul wasmu wal husn tika da batsewa da kamala da daukaka da mu'amala mafi kyau kama kullu fi a'la darajatin min asharafi ko wal qana'a was sabr wat tawab kamar da su kuma su matan manzon Allah su ne kololuwa na ƙarshe mafiya daraja a cikin daraja wa sharafi ko wal qana'a da daraja da matsayi da kuma qana'a ma'ana kankan da kai ga Allah bin Allah a yadda Allah yake so duk duniya ba sa mata suka ba Allah yadda Allah yake so irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa zaba masa su Allah yayi la ba ta an gane was sabr ga hakuri na rayuwa da miji hakuri na daukan dabi'u da halaye da mu'amala da manzon Allah je mu ga karanta da ku kasan da ya gabata da yace yana son zai aure ummu salma mai tace masa tace ina da sharadi dan mai hankali ce sosai mai basira ce ta san zama da manzon Allah ba da dai yake da zama da kowace irin miji ba ina ba ta an gane in ka bata masa rai da gangan to Allah zai fushi da kai kaga ai kaga da ma shi ne musamman ne ai kace to ina da matsala daga cikin mutace ina da zafin kishi matan ka ba su gane hekaru ba kar in je in bata mu kishi da wata kai kuma ranka ya bata ni kuma Allah musallama rina ina ba ta an gane to kaga daga ba sai aka mata addu'a Allah ya rage mata wannan golin din kishin din ta yi kasa eh yace wat tawabi'u ga kuma tawari wal khidma ga hidimtawa miji sun fi kowace mace hidima wa mijinsu. Ko? Na daga cikin haƙƙin miji akan matarsa, duk abin da al'adar garinsu ta tabbatar cewa mata na yi wa maza in bai saba wa addini ba, to wajibi ne tamar. Sai dai in shi ne ɗauke mata. Domin akwai masu ɗauka a ransu cewa wai a yi wa miji hidima ba dole ba ne, wai alfarma ne. Amma alhamdulillah suna tunkani su kuma suna ga zuwa nan ba su kuma jin halin zai. Eh dake ta tambaye ni akan titi. Eh to wani aure ka? Ah? Gidanka fa ko kai zaka bada haya ko kuma kai ka gina shi. Kai za ka kawo 3 square mil daily. Ko? Kai za ka kawo magani ko tari aka yi an ce maka ina mura. Ko ba ka bane? Ka fita kuma ka so magani, ka so abin nan sutura, ka so kayan kwalliya, ka ba da pocket money allowance kuma ce ba za ma kawai ba kai baka da silver kenan ta zama me kenan to kai babu komai da ka ba abin da kake gora kenan don haka da ga mutane ba za su yi aure ba da yawa Allah ba za su yi aure ba
babu
mun tashi mun ga kakannin mu da iyayen mu wallahi a gida ma sa kansu a rufe yake a cikin gida ma komai na miji ko exceptional ne duk gidan ba mai tafa kai gun da yake zama yayi alwala ba wanda yake zauna a gurin ko yaushe ne kuma a gidan saboda kimanta mazan su da suka rike gun da yake zama yayi alwala to ba wanda yake zauna a gurin sai dan ba ta gani ba kuma kun sani wannan area ne yallafa ne CNC ba a zuwa gurin to ba su gama lafiya ba ba samu daraja ba to yanzu ba da boko ya kawo mata cewa wai ward man duman kan dibeta idan ta cikin idan ka kuna magana idan ta idan ka fa kuna tattauna wai kowa ya yi ne ba haka ke ba yanzu Allah sau amma la an dana kuma ai gasto to shikenan da shi magayi ai to sun ma ta manzo Allah sun kai kololuwa a gun yau mijin hidima wanda haƙƙin miji na amar hidima in dai shari'a ta tabbatar da ai abu ko al'ada garin ku ana yau miji haka in bai saba Allah da annabi ba wajibi ne ki masa ga ƴar mun za ta kawo Allah ƙara cewa ko kuka cewa hannunta yana kanta saboda aikin gidan mijinta da na Fatima ta fi kowa a cikin mata na fata an gane babanta kuma yafi kowa a duniya da lahirar ma gaba daya haga da karin darza kenan amma tana yin mijinta hidima har hannun tana yin kaluluwa ya ruwa na kanta ta ce baba ka ga hannuna wala ya gani me ne duk aikin gida ka ce maka ka bani ku yanga tana ta yana aiki ta ce kina son haka ta ce ina so ya ce to baki so in baki abin da ku yanga ta ce ina so ta ji gida ina zuwa daidai bai bata ku yangar ba addu'o'i ya bata ma'ana ki ta aikin ki kan ta yi a hannun in kika zo kwatakin gaji to karanta waɗannan azkar din sai Allah ya baki daraja da ladan da yafi a baki ku yanga yar manzon Allah a wata ce maka ai yanzu yau miji wanke wanke ba dole bane yau miji tuwo ba dole bane okay to za ta gani ai za ta gani ai wa zai aure ki to suna faɗa ne a bidiyo suna suna kaman kamfe su ce mata su sun rasa mijin ai kuma abin da na faɗa ne waddula takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a su sun rasa masu auren su ne ai to suke ta faɗa a bidiyo saboda wawaye masu ƙarancin tunani sai su ɗauka da gaske ne ita ma ta ce aka zo auren ta ni ba zan da hama tuwo ba ni ba zan baka hayara ba ni ba zan jika ba to haka daga nan sai gudu tana jan ajikanta an karta tsufa ko ba kowa zan kuma ba haka ba ne to haka sun cuci waɗansu saboda soyayyar kiran sa mijin yayi ka zaka gansu mana abura ne ka zaka gansu gaske Allah ubangiji ya tsare imani to haka mata manzo Allah sun kai kololuwa gurin hidima wa mijin su wal yabi hu zawji jiwat kuma sun kai kololuwa a gurin tsayuwa ga dukkan haƙi na auratayya daga cikin haƙin auratayya haƙi akan matar aure shine kula da duk wani abu da ya shafi cikin gidanta abincinsa ka ƴaƴan da suke rayuwa a gidan ko da tsaftar gidan kansa a kula a share a gyara ko ba ka bane ba mun tashi mun kakanni mu suna share gida mu har a tankade gidan ba a tankade gida a rere shi wallahi mun tashi mun ga wannan abu akwai mareji ake cewa abun bayan an yi shara kuma za a zo rika buni kasar ana tankade ta a rere ta kan gida da kasan wani fulawa ko ina lafiya kalau kuma su si sirfe da hannunsu ko su nika abincin da dutsen nika kuma kai kulli asar an gama abincin wallahi al'azam mu wanda muna yarda ai ya fi karfin da huwa ma ai fi karfin da huwa ma yanzu ba kana tun fuka fuka bane ko so yanzu zamani ai fuka fuka ne ai ko ba ka ce fuka fuka ake ta yasa duniya ta makkatar mutane yawa yanzu ai ba ga hidan abubuwa da ka saka ta saboda ko fuka fuka ake yin sa yanzu a danna mata wuta ta kunyar kiwo cikin bala'i dan dole mata da kowa Allah sauki yace ma annahu kana fi saqifin min al'ish tare da cewa shi manzon Allah ya rayu ne a mafi yawan lokacin sa a cikin karancin abun duniya ba mai kudi bane manzon Allah domin shi duk abin da ya samu mutane yake bawa yasa shi baya ajiyo kansa baya ajiyo matarsa da yayansa duk abin da ya samu shi kawai ba mutane zai wani ya ce a bashi sai ya bashi wani kuma kawai manzon Allah ya ga cewa kamata a bai masa sai a bashi shi a sunnar sa ma zai yi ta ka bani aran 1000 misali nake mu in ya gama uzurin sa in ya samu kuɗi sai so ga 1000 kalesa ne kuma ga 5000 na baka kyauta sallallahu alaihi wasallam saboda shi mai cikasa ne bai iya ruwa ba to saboda ka ce ya rayi ne fa a mafi yawan lokacin sa akwai karancin ma abinci a gidan manzon Allah ma'ana ba kullun ake dafa abinci ba da kullun ake dafa abinci saboda shi zai ci ba mutane ne ya zo ga ga mutane sahabbai sa sun yunwa sai shigo gida yace akwai dan wani abu ne sai ga dan wani nono an samu ta ku kawo sai kai wasu abu ku zo ku sha shi gidansa kullun haka yake wata ran yasa an sa mu yace a yau aka so rago aka yanka shi ya fita uzuri kafin ya dawo da ya dawo an gama kuma yace ina naman na kawo an gama aka ce an gama kawo tace wallahi naman ya mazala duka ya kare abin da ya rige kawai karfata shi guda daya kafar gaba inda sun ya fasanta ita ce kada ta rage sannan muna aje ma yace a a kice din naman yana nan in banda wannan karfata saboda ya koya mata su shi rabawa ake ba boyewa ake a daki su ma sun san haka yake sai aka rabar wa mutane ko ana dafa nama ba za ta kanshi anguwa ba to haka kowa sai aika masa kuma kowa sai aika masa haka da haka ake kowa ina za ka yi duwa ga gantar da ba ku kwano kanana to kai gidan suwa ne gashi a bawa yara gashi a bawa yara to manyan mace da sai abi amma sai a gila ya ce a bawa yara saboda daraja ne mutanen da yanzu fa ka ji asalin sa kawai sai da ka ji kanshin kawai sai da ka ji kanshin kawai ai kudin ruwa sarri ake kan ka karba ma cewa ba ni bashin 10,000 to zan baka amma in zaka ban yau zaka ba ƙarshen wata zaka ba 12,000 haka shine kudin ruwa shi amma wancan ba har da ka sa ƙara ba ba ni bashin 10,000 sai aka bashi shi wanda ya bar ba ya ce ba shi 11,000 ko 12,000 bane shi wanda kar amma san ba 11,000 ko habin zai bada ba 10,000 zai dare ita ida ce to ga 10,000 sai to na gode sai ji zan maka godiya ka ce muke ne ai ga kyauta ma na baka ya halatta wallahi kaga amur insani shi kuma ya isani da yafi shi sallallahu alaihi wasallam to shine yace la ko ina ne la yaqahu ahadun manzalla yayi wata rayuwar da ba wanda zai iya cin mutane ka duba gidansa mata 11 ko 10 ga mutane masu shiga gidan kusan ko da shi baki ba sa yin shaku amma za a waye gari babu abin da za a dafa a cikin gidan a ƙarshe ma dai manzalla ya bar duniya silkinsa da yaƙi ya kai shi shagon wani bai yahude mai sai da gari ya karɓo gari ya ka gidan shi don a zo a tabbaci har yi da su tukunna ka za ka fi sosai ya ba da jingina a bashi bashi kaga a nuna maka cewa shi ba kuɗi yake tara ba sallallahu alaihi wasallam ya sama duk da wannan matansa sun mar hidima sun mar biyayya sun zauna lafiya ba sa da hankalinsu ba dan akwai matan duniya hakuri da matsayin miji yadda mijin ke tsinci kansa a rayuwa to ki hakuri da haka to mun da muke samun damuwar shine guda daya shi mijin san da yake cikin walwala mijin fa sa fulani galibin mu san da yake samun kudin ba a gane ba to ga san da babu haka ba za a gane ba ke ita kuma ta gaji inda mutum ce ita ma ai to wannan shine damuwar mu amma a ce kana cikin walwala ana ga gida a tunama a tuwaye lafiya kalau to tarin ka zo ba ka kale ba ka ci ka ci kai ba kudi ba ba mai damuwa an san dama kai in ka samu ana jin dadi in babu kuma za a gane tamam yawancin mutanen mu yanzu su ba ka kira ba su ba yace har ta kadar Aisha har aka samu Allah ya take cewa inna kunna nanzuru ila al-hilal ko talata ahl ahilla fi shahrayni tace wallahi muna daukar wata biyu in aka yi wata biyu saboda kaman wata uku aka yi saboda kunci da ake ciki na rashin samun cikakken abincin da ya kamata a ta gidan manzon Allah kasai daga cikin damuwa za ka kamar lokaci ya karu yanzu mutum cikin dare wani bai dame shi zai ga kasa bacci sai ga yaki waye shi kuma wani sabon ango wanda ba shi da matsaloli yayi bacci ga har an yi asalat kuma duk lokaci daya ne ba wanda ya kara ci amma wannan yana cikin damuwa ne shi yasa kiga nan kamar an kara lokaci sai muna daukan wata biyu kamar wata uku saboda muna cikin lahin jin dadi sosai yace wa ma tuko au qadar fi abatin sallama naru tace muna daukan wata daya ko wata biyu ba dafa ba hura wuta gidan manzon Allah ba daura sanwa a gidan manzon Allah sai ai wata dindi ko wata biyu ma dindi ba daura ba hura wuta ba fa qala laha urwa sai urwa tambaye ta urwa din nan dan gidan yarinta ne na fata an gane dan gidan asma'a binta abubakar ne kace to ya mama ki me kuke ci ko ba ga bane wata biyu ba daura abinci ba gida tace ma kana ya'ishuku wace ta yau ya meke me abinci ku qalat al aswadani tace bakake guda biyu eh at tamru wal ma dabinu ruwa shine kan abincin su at dabinu a sha ruwa kaga dai ko agun laraba da take dauke shi abinci a take wata baka ci ko ba shi dabinu kaga akwai matsala ai bare ko mu a nan gurin aga mu na ai baka dauka dabinu sai abinci ba ku a ina haka da juno dan murafa daya ba tun ka baka ji ne tauna ai ko eh da ga munan ba abinci mai marmari ne mu anan dan daya bi kenan shi kenan dan wani an ba azu ba sun dibi na fata fata eh yace wa ma hada sharab ko didda wannan irin kunci da ake ci waddi lam yasir min hunna ma yajibu al'itab illa maratan wahida duda wannan kuncin rayuwa da karancin abun duniya da kayan alatu na gida amma ba a samu wata dabi'a ta faru daga matan manzon Allah ba wanda har ya kai Allah ya ja musu kunne in ban da lokaci daya sau daya da wani bai taɓa faruwa na fata an gane ma'ana duk wannan zaman da aka yi da su sun yi haƙuri sun jure sun sallama ana rayuwa kawai a haka in an samu sai a dafa a ci in ba samu ba kuma sai a samu abin da ya samu shikenan zauna lafiya shikenan sai abu lokaci daya ya ce hannu muktadal bashariya dole cewa fa su fa mutane ne ka sani fa kanka matan manzon Allah fa su ba masu mai bane na fata an gane su mutane ne amma haga suke da wata dabi'a ta musamman wanda a yanzu haga da wahala sami irin ta su mutane da wahala sami irin ta amma ko yanzu in aka yi ka kawai fa kai ma halin manzon Allah a gidan naka to zaka samu insha Allah daga cikin matan naka akwai da ta haƙuri ta maka mishigin na matan manzon Allah ta san in ka samu kana bonanza in babu kuma ta san baka da shi har akwai mai gane cewa fa wani ba shi da kuɗi daga cikin matansa saboda ta san halin sa yana da shi to tamamu mutanen mu zai je cire ban naira 100,000 a rana daya amma da gida sai batare shakku mu murtake wai kar ma ya bada kofa tambaye shi wani abu kaga bai bukatar naira goma ma na tsoron ya tambaye shi ko daga za ce ba a so kuɗi ya leku ba su shiga ga ɗauko tun munan magana da kan da mamata to da ga mutum ku ba da gama cikin arziki ba zai iya samun kuɗi amma ba da ka cewa arziki kuma zai same shi ba a san kuɗi daban arziki daban ina abin da yawa ba Hausa bai gane ba kuɗi daban arziki kuma daban za a yi tara maka kuɗi kamar bala'i kuma Allah hana ka arziki a cikin kuɗi dan ba za ka more shi ba ga kuɗin a shaƙe baka ci baka sha baka jin daɗin rayuwa haka daga tafa maka ma Allah ubangiji ya ce ya fadi da su mutane ne amma ba su wani abu na aibu ba fa ce lokaci daya wali ya kuri su ban ki shari'il ahkam wannan abun ma da Allah sa ya faru shine dan yadan to sababi ne na hukunta wa'in su shari'o'i Allah a cikin kudurarsa da ga sahabbai su ya zaba su rayu da manzansa to sai Allah ya kaddara wani abu ya faru a cikin su wanda abun a zahiri ne kamar wani abu ne da bai dace ba to amma san bai faru wannan abun ne ta sauka kuma da wadansu ayoyi dan a baka shari'a nan gaba kun gane da ba ai wannan abun ba ba za samu ta hukuncin ba na fata kun gane to wannan shine yace fadallahu al-ayatu takhayyir daga wannan abun da ya faru ne ma salata qadda wata aya dan a manzon Allah aka ja kuninsa to aka masa bayani cewa ya tara matansa ya ba su zabi ko ci gaba da rayuwa da shi a yadda yake ko kuma in suna buƙatar jin daɗi da walwalar duniya ne to sai a musu abin da ya dace na fata an gane yau to shine sai lasu da wannan aya yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja kulli azwajika ka ce wa matayenka in kuntunna idan halatar duniya da ta idan ku kuna guri kuna son rayuwar duniya ne da kuma kawa da kyalkyali da jin daɗin duniya shine burin ku shi kuka fi so kuna son walwala tunda ku ne matan manzo Allah ya kawada ce kuna da gwalagwalai kuna da kuyangi suna muku aiki ko ba ga bane kamar da ta maka matar gwamna ya kace gani haga ai kasadi ta zaka kade ma hawa fata ta sama faidar da fa haga tana da me masu hidimomi akwai masu mata aiki na musamman ma da ana bin su ne a office su aikin su ma kenan da officinta da waye dinta da meme dinta komai ta sana ka ne ko a kuje bukata jin dadin duniya da kalkali da walwala a kawo gulagule a kawo kayan sarta sabi da daki kala kala shimfudu manya manya kwanikin tun abinci na alfarma bai bane gurin mata har yanzu tana da manyan kwanika na tun abinci ga manyan dardumai a dakinanta ga gadaje wasu kaloli ga waye daki duka tsaye gidanta wajen guda goma saboda ta isa tabin kasa eh da shi isturu kuma iri iri to ka gaya matanka ya kai manzon Allah idan kuna son din dadin duniya ne da kawalar duniya to fa ta'alaina ba kwa san Allah da manzansa to fa ta'alaina ku zo ku mace kunna fa usarhi kunna sarahan jamila sai in sace ku saki wanda yake na daraja saki mai mutunci sakin da ba bakin saki ba fatar da a ciki sannan kuma sai na muku tamattu id amatu watul talaq shine bayan ka sace mace a sunnar manzon Allah abinda qur'ani ya kawo in mutum suka rabu da matarsa Allah kadara rabuwa ko haga rabuwa tana faruwa ne saboda wal Allah zaman kai da ta ne yanzu ya kare akwai rabanci auri wani ko ta haihu kuma ba ta haihu bane sai Allah kadara rabuwa to musulunci nuna cewa in za a yi saki a yi shi bisa tsarin da manzo Allah ya karantar a yi cikin mutunci a rabu cikin daraja sai da ko da gobe ma an ci gaba da rayuwa an ƙara haduwa ba za a tuno wani abi da kai masa cikin mutunci ina fata an gane sabar mutanen mu ne yanzu in bai saki matarsa sai yayi ashara ashara wani sai ya ci mutunci ya manta duk abin da kai adasan da yake neman ta mai wasan da yake neman auren yayi tafafuta kama wasu sun ce ba za a yi bashi ba a dangi amma ya nace ya ta addu'a ya bi ta hannun wannan ya bi haka dai har Allah kaddara masa auren to yanzu kuma ya gaji da ita sai inda ta kita sai mutunci ne walakanci ya ci mutuncin ta ya kore ta kamar kariya wala Allah a lokacin ma baban ciya da su mama ta tare su kuma ba su da su ba sun tsufa su suke neman taimakon ta yanzu ko ba ka bane wala Allah ba su da wadansu dangi ma maza tsaye yufi shi ya ci moriyar ta ya lalata rayuwarta ya gama da ita ta zama kamar gondo yanzu kuma sai mutu walakanci ya kore ta sai kada labarin aure ya mutu sama da guda 100 amma da wahala ka ji wanda yau matarsa bayan ya sake ta abinda yake cewa mutu a tsotsi talak kuma Allah ya ce waye shi wannan mutu da lakin ne haqqan alal muslimin wajibi ne ma akan mutane masu san gamuwa da Allah lafiya bayan ka ya saki matarsa sai dauko kudi mai kyau gurgudan arzikin da Allah shi ya bashi sai ba ta shi kyau ne mai ce wannan Allah ne ya ce a baki in aure ya mutu wannan aure da ya mutu kawai Allah ya kaddara ne kuma haka bane bayan zaman mu ne da kyau ruwan ne ya kare ba ka ji faɗa ba to shan ruwa ya kare amma kuma Allah ya ce na baki za ka gashi in ta gama huci ta gama murmure bakin cikin ta ta gama da jimami da wala da jin baradi da tuno kuma cewa ga account ɗinta akwai wani lafiyayyen kuɗi a farce ka ga ta dan samu dan ta goma shi me yiwa yanzu ba ta da iyaye sun rasu ko iyayen ba su da karfi kai kana da kuɗi za ka sake ta sai ka sa mata gida ko ba ka bane sai ka ba ta ta zauna a cikin gidan wannan haƙƙi ne fa kan Allah Allah ne fa haƙƙi ne fa in yin haka fa yake da mutane da bala'i fa ba su sani ba Allah zaka mutum yana da arziki ya ta aure aure ya ta mutunci ya gama a karshen rayuwarsa kafin ya mutu daga duk arzikin sa Allah ya faci kuma ga jinya kuma Allah ya kisa ƴaƴan masu marjin kai wani sai ya koma bara ba ko su ba ba su girgu ba wala Allah akwai wannan alhakin wallahi a ciki saboda saki in ka duba sosai ta harimin da Allah ya jero in za a yi saki ko duk fitar da Allah ya akan sa fa bayan an yi sakin ma a aje ta a gurin da ya kamata askinu hunna ina zakantu mujidukum wala tadru hunna Allah ka bayani akan ko to amma ga mu ba ruwan mu da wani wani ma shi zai sa a kwaso ka a waka kofar gida ko kuma ya saka a mota ina rubuta takar da kan ta tafi gidan suka hada da wata kurkura ya ce a kai gidan wani wani ma saboda rahin mutunci ta zai babanta test message kawai cewa ya saki wanci saboda ba shi da mutunci shi tsararre ne yanzu yana da kuɗi ya samu dama ina kuma abin ba zai wuce ba amma buka jira zaka yi ayya wata ran ko bai bane in ba haka ba kuma zaka zo ƙarshen rayuwa komai ya kare ma komai sai ya kare ma ana ka da wata ƴar chaburus ta aure ka ne saboda tenuwanka yanzu jinya ta rilife ka kawai sai ta ware ta barka waka suka tashi ta sulale kawai da ba san kimar ka bai mata tenuwa ta san wani kimar miji ne tana bin kudin ne da masu dan da kero ta kare kai ta kirkire masa sifu ita wannan walakancin ya kaita ita ba ana walakanta ta bin haka kawai shi ke domin na ba auren ka te dan Allah ba dan kudin ka ta aure ka so Allah ubangiji kiyaye yace a gayawa in ba uwarsa a gida? Shi da ya to ai ya danganta ne da mu'amalar baban da shi. Wani baba in yi rubu da uwa to ‘ya’yanta sun zama borori a gidansa. Duk wani wahala da cin mutunci ana musu ba abinci ba sutura ga yawan aiki ga yawan cewa sun yi laifi shi kuma da cewa ware ta musu hukunce-hukunce masu zafi to haka me zai fusara kansa ba a san shi da gaske da kuma ba san nashi aiki amma Allah kaddara sake saboda kimar ta ubangiji me yi wara ku aiko da ita ya kaza to kun aiko ya kaza kuma akwai rabon wani ma sai aiko ya kaza haka ba ku zama da zama da ita ba dole a ja auren can to ta tafi gidan ta yi auren ta a can to ayyanka ayyanka ne in ka tsaya ka zama kai uba ne a gunshi ka kare su daga dukkan wani wahalhalar rayuwa to koda daga bayan zai wa daga cewa eh ba shi da uwa sun rabu amma shi da fuskanci masifa da tsangwama daga gun babansa dan duk abin da ake wada baban shi ya masa ya kula da abincinsa maganinsa makarantarsa sitarsa ko bai masa bambun tsakanin shi da aka haife shi ba uwar yanzu a gidan da kuma wata ke da danta ita kuma uwar da gata a gidan ba bai bambanta su ba wani uban fa saboda abar shiga musu ku da bai koya mai ne mai ga ka fada ma baka sani in ya rubu da mace to ƴaƴan da ta bari ita wannan da ba ta gidan to ko makaranta ma sai saka ƴaƴan ita wannan mita gidan a makaranta mai ta damu ta mai kuɗi ta yi masa kuɗi su kuma da tafi kawai ta gwamnati ko dinki zai musu baya musu kwaliti iri daya a gwani dole ce a yi laifin baban sani kuma yi ba ne kuma ba laifi ba yi laifin ka ne a yi amma ka riƙe shi a matsayin ɗa ka haɗa ‘ya’yanka da ƙarfi da yaji da addu’a sai an zauna lafiya ƙarfi tunda haƙƙi ne a kanka har ga ko ba har ya sallama to duk wani tashi ya girma zai tuna cewa babansa da walakantar da shi za ga shi ma da ƙoƙarin cewa kai wani fa zai faɗa da kansa cewa kai ai mu ne dai kaza amma mu ‘ya’yan wala sun mana gata ba ana faɗa ba amma an kwaɗar da shi ba ka ga wani ko abinci ba za a ba gidan ubansa saboda ne uwarsa ba ta gida saboda baban kuma ya zama wani abu daban a gida akwai wani matsala shi yasa ai ba a cika san saki din ba in ba Allah kaddara shi da karfi ba saboda ana samun waɗannan matsalolin game da zuri'a daga cikin abin da shedan ya fi so a yi a duniya shi ne sakin aure dan bala'i ne ke fitowa daga cikin sakin aure na rugujewar family sai dai in mijin ne in Allah ya sa a tsaye yake da addu'o'i da kuma sa ido yau ga ɗan samu ɗan sauki Allah sauri ya ce to a gaya matan manzo Allah inji Allah su zo su manzo Allah ya ce ku zo ku umarci ukunna in ba ku wani kuɗi wani abu na jin daɗin duniya iya abin da nake da shi wa usarrihu kunna kuma in sake ku sarahan jamila saki mai kyau wanda ba wulaƙanci a ciki ba tun da rufi a ciki aka ba su wannan zaɓin ko ya ce wa in kuntunna in ko kun kasance ridinallaha wa rasulahu a kuna san Allah ne da manzansa waddaral akhirata da gidan lahira fa inna Allah adal musatimin kunna ajran azima to tabbas Allah ya tara dawa duk wata kyautata a cikin ku ta kyautata manzan Allah ta biyayya wa aurenta to Allah mata tanadin wani lada mai girma in kuna san Allah da manzansa da ran tashin kiyama ba kwa son duniya da abin da yake cikin duniya ina fata an gane da wannan aka ta sauka aka ce manzo Allah sai ya zo gunna da Aisha ya ce mata ga wani sako daga Allah amma kar ki bani amsa ki je ki shawara da mutanen gidanku ta ce me ya sako saboda kafin nan matan manzo Allah saboda yau da gobe na rayuwa kana ana malaikawa anan suke ganin an je wasu yakoki an samu kudade da waye kuma su ba a ka musu wani wala faya wani gola gole wani ko yi ba duk babu za ka rabar waye shi sallallahu alaihi wasallama da su ni ta cewa su gaskiya kamata su ma duk lamarin su ko yawa su ma dan ba su wani dan jin dadi man ka san darin ne to sai abi fara dan zafi a gidan na ba ta an gare to sai Allah ya musu a cito har abin ya so sharan manzon Allah shine Allah ya saukar musu da wannan umarnin in kuna son duniyar ne da jin dadi to zama da ni ba zai yi ba tunda manzon Allah ba harkar duniya yake na ba ta an gare tunda an turo masa mala'ika ma daga Allah cewa ni ne mala'ikan duwatsu ka ban dama duk dutsen da ka gani ya zama gold naka ne ka daura kai uzurinka in ji Allah ko kuma a barka kai haka a matsayin annabi bawa wanne ka fi so ki a barna a matsayin bawa annabi inda samu na gode wa Allah amma saboda roki Allah khalas sallallahu alaihi wasallam don kuna san Allah da manzansa kuma ku sai ku bar wannan tunanin da samu kyalle kyalle da jin dadi manzo Allah shimfidar da yake kwantawa wani lokaci taburma ce haka take ba za ka ga har shatinta a jikin san ya tahi daga wuce shatin taburmar a jikin sa ko kullum manzo Allah menene kullun sa fata aka samu auduga mai aka dan tsaka ka dan aka dinke da fata hikiyar shine fulo na manzo Allah in ne kwanta ana zafi sai ta gumi ma a wurin sallallahu alaihi wasallam to haka yayin rayuwarsa ba kile kile sarauta aka shimfida ba da ya gana ya tafi ta to ga sakon Allah amma ki je gida ki shawara da mutanen ki tace haba shawaran me zan yi na zaba Allah da manzansa yaje gun wata ma ita ma ta faɗa haka yaje gun ɗayar ma duk sai ya bi su a lokaci daya ba mitin suka yi ba da yake Allah ya riga ya zabe su sai suka yi bakin su ɗaya gaba ɗaya su suka ce sun zaba Allah da manzansa da tahi kiyama ba sa buƙatar duniya wannan abin da ya faru ma a yafi sai ya hukunta kala shi ke haka malamin sai ta yace wa kana min sharafihin daga cikin ma'ana daraja ta matan manzon Allah wa nablihinna da kuma zan cewa su zaba kuli annahunna asarna Allah wa rasuluhu gaba daya sun zaba Allah da mandansa kaga an ba su zabi ne ko kai suka zaba Allah da mandansa suka bar maganar duniya da abin da yake cikin ta wa lam tu sabila da ta minhunna ila ibtar ad-dunya ko ɗaya daga cikin su ba ta zaba zaman duniya ko kuma jin dadin duniya cikin su kuma gaba daya bisu ne daban-daban ba tara sai a gude ba kace ga abin da Allah faɗa ku bari ku zaba hagan anan ne wala Allah in bi suka faɗa suna san Allah da manzon Allah to wani zai ji kunya karshe sai san duniya to haka ba haka aka musu ba sai manzon Allah bai su ba wanda ya san ma sun yi magana da wanci sai ci mata ga abin da Allah faɗa me ra'ayin ki kace na zaba Allah da mandansa insha Allah mai ci albarka ko ga abin da Allah faɗa me ra'ayin ki duk haka aka bi su gaba ɗayan su kuma gaba ɗaya suka zaba Allah da mandansa to haka wannan ba karamar daraja bace eh na miki yace wa zalika fa huwa zawjatuhu fil akhirah dan haka ne su matan manzo Allah da muka ambace su da malam ya kawo su muka jira satin da ya gabata ko to su ne matansa fil akhirah amma lahira kama kunna zawjatuhu fid dunya idan suke matansa a nan duniya to a lahira wa su ne matansa na ba ta an gane inda haka ya tabbata hadisi cewa idan mutun ya rasu ya bar matarsa ta aure bayan shi ba ta yi aure ba ita ma ta rasu idan duk sun mutu akan imani ran tashin kiyama Allah hada sai yake aljanna gaba ɗayan samu ɗan mata da miji sai lantai ita wannan mata ta ka ta duniya ta ce shugabar hurul ilmi da za a baka ta kar baka ce ba za a baka hurul ilmi ba wallahi ka san za a baka hurul ilmi amma a sallahira kuma ba a maganar cewa akwai sihi sonu waye din nan duka babu wani sai a bata daraja da matsayi da ta shugabar su ga baki ɗayan su to ga shine mutum ayi ya tsaya koyar da iyalinsa addini dan su gudu tare tsira tare to dan kuma bayan ya rasu sai ta auri wani ko to sai ya zanto kuma ta mutu a gidan wancan ko kuma wancan ya sake ta su rabu sai ta ma ta mutu to fa da shi da ita kuma an samu bariya na mata an kare yawa an samu bariya amma da duk wanda ya rasu bar matarsa ba ta yi aure ba bayan shi kuma ta ma ta rasu in ya mutu da imani ta mutu da imani to za a hada sa a janna a matsayin mata da miji. Eh, Allah ka hada mu gaba ki da. Kila shi wancan mijin ya aiki ne na banza, ya samu aljanna ba. Sai a dawo masa da wancan sun tsaka aljanna. Eh, to ai suka ce akwai aya gaban miya, da Allah ya faɗa gaban dan aljanna, yace lahum fiha ma yashauna. In tana so, sai Allah ya haɗa ta da shi. Shikenan, in dai aka gane shi bidin farkon ba, sai ya ce kuma tana san shi har yanzu aljanna, Allah ba duk abin da yake so Allah zai ba dan aljanna. Allah ka saka mu a cikin su. Yasa mutun ya tsaya ba Allah ya samu aljanna. Ina fata an gane. Ai da yawa mata suna rabuwa da mazaje, amma har su mutu kuma suna begen wa'annan mazaje. Saboda kyakkyawar mu'amala da suka yi. Yanzu cikin ne Allah ya kaddaro shi. Dan akwai rabon wani a cikin su. Akwai irin wannan abu. Yasa saka suka yi mu'amala kyakkyawa da iyalinka. Kada idan baka gari ma, shi za su rame. Kowa da akwai abu saboda kewarka, saboda kai mutumin kirki, amma wani baya gari daɗi ma ake ji saboda an fowar wala, yau baya yau an fowar wala ma an baya, to ga mutum ya shiga uku kenan wannan, to ga an kan mutum ma fa kenan fa, Allah sauki, ya ce fa alaqatuhu ma'ahunna ghayra munqati'atin, alaqar manzala da matansa ba mai yankewa ba ce, yadda ya alaka da su a duniya matsayin matansa, to har lahira ma su ne matansa. Kaga wannan dardar matan manzon Allah ne, yace wani zalika, dan haka ne ma harrama ziwaji bihin min ba'dihi, sai Allah ya haramta aure matansa bayan ya rasu. Allah sai ya haramta a aya sarihiya, yace wala an tankihu azwajuhu min ba'dihi abada, Allah ya hana a aure matan manzon Allah bayan rasuwarsa. Na fata an gane, saboda su matan shi ne har a lahira. Kaga wanda yanzu yawa ya gari su ne abin daginsa, ai ya shiga ku lalace. Allah ka tsare imaninmu, din mai yi Allah shirye shi, mu kuma Allah ka tsare mu daga shiga irin wannan fagon na musiba. Eh, ya ce wa kazalika, haka nan kuma lam yaqa minhunna ma qabala dara'ir, abin da yake faruwa tsakanin kishiyoyi to bai faru tsakanin matan manzon Allah ba. Ma qabalatuhunna, duk da suna da yawa, ya ce illa shay'un yasirin min ba'dihinna, sai dan wani abu kaɗan daga wasu daga cikinsu. Amma a ce kaga mutum in ba sa a yi ba gida, a ce matan su hudu in ba sa a yi ba suna gida ɗaya, za ka ga ana ta musifu wani lokaci ba lokaci ko wani lokaci, wani gidan ma da ka san wani abin nan filin yaƙi ma ta Allah ka raba mu da bala'i. Allah sauki ya ce su ba samu ba, ya ce hazbu ida'ul bashariya, kamar dai irin ɗabi'a na ɗan adam, ya ce summa ataballahu alayhi, shi ma wannan abin da ya faru sai Allah ya musu ladabtarwa, ya ce falam ya adiko lahu wartan ukura, ba su ƙara irin wannan ba kuma har abada. Wa huwa alladhi zakarahu Allahu fi suratul at-tahrim, shi ne abin da Allah ya ba da labari a suratul at-tahrim, da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai daraja, limatu harima halallahu laka, dan me kake haramta abin da Allah ya halatta maka. Abin da ya faru shi ne manzon Allah ya kasance a ɗabi'arsa yana son zuma ko kuma abu mai zaƙi, ko ina son abu mai zaƙi sallallahu alaihi wasallam. Idan ya zo shi yana da singari ya waye, duk matansa zai je bisu gaggashe su, tunda matansa gaba ɗaya ba suna gida ɗaya ba ne su duka, akwai suke gida ɗaya ko kuma suke gidaje daban-daban. Na fata an gane, so zai bi kowace ya je gaishe ta, a gaisa a ɗan tattauna lafiya, an dace lafiya ya kaza ya kaza kaza, kuma sai a ji gumancan. Idan ya zo shi ɗakin Zainab binti Jahsh, sai musu ga ya daɗe bai fito ba. Wai ta kuma ce mata ce ba mun faɗi tarihinta ba, to sai suna ajiye manzon Allah zuma, in ya shigo ta gaishe ta sai manzon Allah ga ɗan zuma, haka zai zauna ko ba ga gari shan zuma ba ɗan hira kenan ai, to haka ita waye ya ce sosai. Na ba can gane, to haka ana shan zuma ta hira kenan ko ba haka ba ne, to haka sai su ga ya daɗe, to sai su gano cewa zuma yake sha a cikin ɗakin na Zainab, don haka yake daɗewa. Suka tambaye wai me saka ki zuma a ɗakin Zainab, ta tana dan zuma ana sha ne kai ba na ba ne, oke kai suka hada baki su biyu, tana na Aisha tana na Hafsa, suka ce idan yazo gunki ki ce kin je na karnin abu kaza, suka zala baya so ya ji an ce na karni sallallahu alaihi wasallam, ki ce ina jin kamar kana karnin wani abu, me kace ne kaga zai ce ni mun ciko ba zuwa kawai ne sha to ya gama da nan daki ya je dakin kuma wanda ta ce yanzu kuma kana dan karni karni ne kaga da dauka cewa ai abin ya zama da dake tunda kaga mutum biyu sun fada maka ba ko lokaci daban-daban a haiku su baki suka hada na fata an gane to shi kuma daga nan sai to zuma ce nake sha dakin Zainab amma insha Allah daga yau ba zan ƙara sha ba kaga ya haramta kansa abinda Allah ya halarta masa saboda me abin da suka faɗa mar bai ji dadi ba ko baya so to sai Allah ya ja musu kunne ya taka musu burki daga nan ko ba su ƙare ba su kuma na fata an gane yauwa ita to sai wannan ke yace tabbata gima da ta azwajika kana neman yaddar matarka abu Allah ya halatta ma amma dan ka bi yaddar matarka ka burge su sai kuma ka ce kai ka haramta kanka abun na fata an gane yace wallahu ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai to kaga wannan suka ce malamai wasu kuma suka ce akwai kissar cewa yazo ya ɗaya daga cikin kuyanginsa ko mariya din ko raihana wata rana yazo ya sadu da ita a ɗakin ɗaya daga cikin matansa kaga sai kuyanga ce ba ɗaki bane da ita yi so a ɗakin ɗaya ba ta nan ko ta tafi wani uzuri ko haka sai zo suka yi mu'amala da ita ta dawo kuma ta gane ta ce a ɗaki na kaza 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 to sai ta cece ta yi hakuri kuma da yau ma ba zai ƙara makwanta ta kaga Allah ya halarta masa na fata an gane amma shi zuwa kori ya haramta kansa to duka sai Allah ya nuna ba wannan ba da dai ba su kuma kansu ƙara manzon Allah haka saboda matsayin manzon Allah shi na musamman duk abin da yake so shi a sunnar da manzon Allah ya dora shi akan ta ma ko matansa wanda ya ga dama zai zuwa kawai ɗakin ta ba wai sai ta ce kina da girki ko ba ki da girki na fata an gane amma saboda kuma kyakkyawan hali na manzon Allah ko bayan haka kullum bin su yake yau kwanan wace ce haka yake ba su lokacin su ko wace haga Allah ba shi damar ya gagun wace ce su amma kuma saboda kyakkyawar mu'amala ya nuna musu haƙuri da kauna da jin kai sai yake bin su kuma tsarin da ko wace saba yau girki na ne to zai zo gurin ki yau girkin wanta ne zai je gurin haka aka rika rayuwa har ma yana rashin lafiyar da baya iya tafiya sai da dauke shi a tafi da shi in gari wanda shi to a wani daki nake sai ce kana gidan wance sai a kai shi ba zai iya ma zuwa da kansa ba aina ana gadan har sun gani daga su kai manzala fa yana damuwar wannan abin da yake to ya manzala mu gaba ɗaya mun yadda ka zauna ɗakin Aisha har ka gama har ka warke tunda sun san ya fi santa ya suka ce ya zauna a ɗakinta har sai Allah ya warkar da shi kuma Allah bai ba bai zo ma'ana bai warke ba har ya rasu sai aka binne shi a cikin ɗakin to haga kyakkyawar mu'amala kenan an ba shi damar ma ya yi amma sai bai yi ba eh sai sai mutum ya tada ka tambaye ka to malam ina hukuncin mata na biyu zai ce maka amma ina saduwa da ɗayar a ran da ba girkin ta ba yana sumoga kenan ko dan sumoga ne ko eh suka ce malamai kai maka ruhi bai kamata kai haka ba musamman in babu yaddar mai girkin kai maka ruhi in wani abu ne ya faru za ka ga neman izini a gun ita mai girki don suka ce girki haƙƙin mace ne a ba ta dukkan lokacin namiji na da girkin ta ba an yi magana a Aisha yanzu to ka je ka zauna a gida ko ba ka san ta ma ka zauna kai shiru kana kallon ta dole a kwara a yi hira a tsaka abinci a cikin sauransu wannan haƙƙin ta ne illa saduwa suka ce shi ne ba dole ba domin ita saduwa ba ta faruwa daga ɗa namiji sai sha'awar ta motsa na fata an gane shi ba kamar mace bane namiji to mu ta kware ta waye kun ta tunanin ya za ta tara maka sha'awa ne kawai din da sabbin bukatar ta kun kuma gaziya ce so kuwa ce kai ta fara gunguni kuma da abun nan eh mutun da ba a son mu muka za ka cike kake kuma haushi ma ya ƙara kama shi ya ƙara tsanar ta ma shi su gaba ɗaya jima ta zama kamar namiji a gaban sa maganar ba maganar ma yayi wani action ba zai iya komai ba ba bai ce wallahi haka ne to ga aiki aka ce ya kamata a ce a bude wani wata makaranta kwariyar makaranta in mutum zai yi aure ya kamata ya yi rijista a makarantar a masa bayanai da jawabai na zaman aure da mu'amalarsa maza mata ma a musu irin nasu saboda irin wannan abin sai kika shi aure da wa fa Allah kika kashi aure da yawa in kika fara korafi wa mijinki kina nuna cewa ai a san in kika tafi san kafa dadewa to diga fadi shi yanzu ba su zo gurin ki ba sun yi zo gurin ki kuta kuta ma shi baya ba magana shi a matar ne amma in kika waye ba ruwan ki wata matar sa yana zuwa ka kuta gaba da rayuwa kamar baki san kwa ba sai shi ki munta kowa ma kawai ki adan da yake so ki saka shin da yake so ki haka har abin da kike so ya faru shi kine faru sama wasu ba su da wannan wayewa sai su mutu ina fata an gane to in kana da mata biyu zaka iya so ki da kai ce kai suka ce a wannan kai maka ruhi in ba biyar dar dayar amma ba haram kai ba kai maka ruhi ba a so kai a musu shari'a kamata ya kowa ka bashi haƙƙin sa kai kuma da kika san ba girkin ki bane ji tsoron Allah dan da baya dakin ki karki masa abin da ne tare hankalinsu dan wasu matan fitinannu ne musamman a ta gidanku daban-daban randa ba ta girki in ka jiga heta to heta sa kai su moga ka ga ba kyau wai ta zuce komai wai ta barka kai hada ka tafi san ba ka da wani aksi na kai ba inji bane so wannan da shi ne Allah sa mu dace eh wannan kuskure ne wai da mutum ya sadu da matar sa da ba girkin ta ba wai in ciki ya shiga wai wannan shine shege a wannan ba shege sunan sa ba ga baban shi nan kuwa shege a wannan shine a gaskiya ne ko shege shine wanda ka aife shi ba ta hanyar aure ba a shi ma san baban shi ko amma saboda ba ai fatiya ba ta ce shege ne ko ta dan gaban fatiya da rufa masa asiri ya dan gaban fatiya ne ai amma shi ma san baban shi ai misali dai so wannan shine shege amma wannan ba shege bane dan sa ne dan hin lafiya alkhairi shi din ne abinda makaruhi da ijo su malamai sai da inda ya darsu sai to fanni fa in shi ne irin sha'awar musifan nan kasa kuma sha'awa da karfi in yi musu bayani to fa zan dusan da fanni zo fanni ko yana fa free of charge ko in suka yi da shi kin a ga nan ma da dan wani nauyi ma da gaskiya abin wallahi da dan kulle kulle kuma ka san daraja abin ma ta karka take haka wasu su gwada ka ga ƙara aure musamman ka gida daban-daban kai su gwada ka ko shiga ta shi wannan bari mu gaya ina yin abu to in kai da kai ranar da baran girkin ta ba to kullun a duniya ita kuma ran girkin ta aka baka sai ka ta fitan ma kana yi ko ko da baka je kayin ba ka ka shiga uku wasiya kai ka siya wato ta ce ah sai kuma na haka me wani abu tare hankali ai ba kyau ai za ki so ki ma ran kaza ai kaza har ka samu ka gudu ka tafiyar ka shikenan don ka zama da kimar ka ai da kai mutumin kirki amma maka ai diplomasiyan zama da mata ba za ka sha wahala da yawa to shi yasa akwai buƙatar ana koyawa matasa da ƴan matan matansu darsoshi na zaman mu'amalar aure zai taimaka gurin gyaruwar auren da kinmu tunda yanzu haka galibi zaman da ake kunya ta ragu a cikin rayuwar ladabi ya ragu tsakanin mata da maza gashi ana wani abu wai shi soyayya sai ai shekara uku ana soyayya da mata da yarewa da yarinya sun soye sun san komai na junansu sun faɗi komai ma to za ta yi auren kuma sai ga gaba ɗaya babu wani me yake babu zumuɗi babu wani shauki da cewa mata da dama sun saba ma a titi har sun yi ta faɗa ma ana shirya su sun kan sai auren haka da ai masifa ce shi da abinda nake ta faɗa tun kwanaki in akwai mai san irka daga ya zo mutumin kirki ne ka yadda sai ka mata aure da su ba dan lokaci to ya zo ya zance ya miki ya mu kai a daura masa aure kana su tafi su koshi ya fi daraja Allah sa mu dace sai mu tsaran ko to shikenan subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi